Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Maraba da sake saduwa da mai sauraro a shirinmu na yau. Shiri inda muke kawo sakonnin karfafa ruhaniya, don haka mai sauraro sai a bibu a hankali domin mu shiga shirin da kyau. Yau muna tafiye da fili na gaishe-gaishe, don haka mai sauraro ka bi mu a hankali a ji yadda masu sauraro na idar da sakonnin gaisuwa zuwa ga Adventist World Radio da sauran abokan arziki. Ni ne Ishaya Zakariya, ina maka maraba da sake saduwa da kai. A filmu na gaishe-gaishe a yau za mu saurari gaishe-gaishe na masu sauraro da suka kira mu ta waya, sa'annan suka tabbatar mana yadda suke ji, yadda shirye-shiryen ke tafiya. Za mu shiga jihar Bauchi a karamar hukumar Katagum, inda mun samu kira na Malam Usman Aliyu. Bari mu saurari abinda Usman Aliyu ya faɗa.
Hello.
Hello, Oga.
Tashi lafiya.
Lafiya, kalo.
Daga ina kake magana?
Ina Katagum local government ne.
A jihar ina?
Bauchi State.
Okay. Sunanka kuma?
Yes, Usman Aliyu.
To shikenan Malam Usman, mun ji mun gode.
Yawwa.
A ci gaba da sauraron shi da shiryenmu.
To, Malam Usman Aliyu, mun gode maka da ɗaukan lokaci ka kira mu ka isar da sakon gaisuwarka zuwa ga ma'aikatan Adventist World Radio gaba ɗaya. Mun gode. Sai daga Bauchi za mu garzaya zuwa jihar Kebbi, inda mun tattauna da ɗan uwa Adamu Rabi'u ta waya. Mai sauraro, muryan da za mu ji a yanzu shi ne murya na Malam Adamu Rabi'u daga jihar Kebbi.
Hello.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Eh, barka da wuni.
Wuni lafiya.
Lafiya kalau.
Sannu sannu.
Yawa, barka da aiki.
Barka mu dai.
Yawa.
Yawa.
Zakariya Lagos ko?
Eh.
Yawa, dama ina da lambar kai da shekara nawa, ko shekara biyu ne ko uku.
To.
Adamu Rabi'u kurin kudu.
Adamu Rabi'u?
Wani malami ne na Arbi.
To.
Amma kuma ina sauraron ku kwarai-kwarai lokacin magaraban nan zuwa isa, ina sauraron ku kwarai.
To, sannu da sauraron mu.
Kwarai-kwarai akwai waɗansu abin da kake karanta na ko Abu Dawaki? Wasu abin nan wanda gaskiya daga Abu Dawaki
haka.
Malam, waɗannan abubuwa suna taimaka min kwarai ga rayuwata.
Godiya ga Allah.
Kwarai kwarai, alhamdulillah, kwarai.
Sanar da sauraron mu.
Ba kirista ɗin suke sauraron ku ba.
Gaskiya ne.
Ba kuma su kaɗai suke amfani da abin da kuke faɗi ba.
To.
Allah ya taimaka, Allah ya taimaka.
Daga wace jiha kake kira?
Ina jihar Kebbi ne.
To, sanar da sauraron mu, mun gode.
Barka dai, barka dai.
Ubangiji ya kara mana ganewa tare.
Amin, 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 amin.
Mun gode.
Barka dai.
Yawwa.
Allah ya taimaka.
Amin, amin.
Na samu kira da gaisuwa na Malam Benjamin Nuhu, wadda yake nan Lagos, amma ya fito daga jihar Taraba. Shima yana sauraron shirye-shiryenmu a nan Lagos, sannan ya idar da sakon gaisuwar sa zuwa ga Adventist World Radio. Bari mu saurari murya na Malam Benjamin Nuhu.
Hello, ina ne?
Lafiya, hello.
Ya gajiya.
Gode Allah.
Sannan.
Awa.
Ni ne mai sunan Benjamin na Lagos, na Lekki.
All right, sir.
Ina jin daɗin program na ku, ina jin program na radio kowane lokaci.
Okay, Benjamin.
Sannan.
Zai taimaka.
Allah ya taimake mu.
Mun gode sosai.
Muryar Malam Benjamin kenan daga nan Lekki a jihar Lagos. Benjamin, mun gode maka da sauraron Adventist World Radio. Muna fata za a yi kokari a gaici yan uwa da abokan arziki wadda suke kusa da kai a nan Lagos, a ta Lekki da kewaye, domin su ma su kasance cikin masu samun albarku da kake samu ta dalilin sauraron Adventist World Radio. A ƙarshe za mu tashi daga nan Lagos sai jihar Kaduna. Idan mun shiga Kaduna kuma za mu wuce zuwa Mariri a jihar Kaduna, inda za mu saurari tattaunawarmu ta waya tare da Malam Joshua Ikenga mai ɗaukan hotuna a Mariri.
Hello, ranka daidai.
An yi lafiya.
Eh, lafiya, kallo sa. Kuna tabka kana duniyan Allah nan. Kai! Wallahi, sanju?
Awa.
Gaskiya na kan ji daɗi wallahi.
Sanu.
Sanu. Mutane sai zuwa wai ba su namban wai suna ji na radio a Lagos. Da shi ko ban taɓa zuwa Lagos din ba amma. Kai guzurin nan da Audu ya kan faru wallahi yana burge mu. Aba wai akwai wani mai dogon hoto ma na tafi da ke ga mali da ake da kan hoto. Wallahi guda burge ne. Aba kun dauka kana a idon duniya. Yanzu ko ina na rasa wallahi wai sai a in canza mun kama gidan radio na ka. Ana ji ana kira war radio din ma na Ikenga ne kawai gaba da ma ke kira wallahi har Hausawan garin mu duka sun kwanta karfe jako da yi wallahi ana ta kama war radio din nan ba kadan ba wallahi
ngode Allah
ba kadan ba wallahi
sanu da kokari ngode
mun amfane ba cikin gaba
amin amin
Allah kara muku hikima da kara muku hikima
amin sa
yes.
Na
gode. God bless you. Thank you.
Inshallah.
Oh, Malam Joshua Ikenga, mun gode maka da sauraron Adventist World Radio da kuma kokari da kake yi na gaitayen uwa da abokan arziki wadda a kowane lokaci sukan zauna tare da kai domin su yi sauraro. Muna fata ana samun karfafawa, ana kuma samun ginuwa ta ruhaniya a dalilin sauraron shirye-shiryenmu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta sai a tura mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Ga waɗanda za su so su kira domin su ma wata rana su ji muryarsu kamar yadda aka ji na waɗanda mun ji a shiri na yau, za a iya kiranmu a lambar 0802841970 0802841970. Mai sauraro a kasance tare da mu.
Kon ji shela ke hallelujah in Yesu bani din mu sai ku duba koi rai hallelujah hallelujah.
Sauraro, ina maka barka da wannan lokaci. Sunana Pastor Gideon Mordecai. Nasin karatunmu yana samuwa cikin Matta sura 6 aya 33. Matta sura 6 aya 33. Ayar Allah tana cewa, amma ku fara bidan mulkinsa da adalcinsa, waɗannan abu duka fa za a ƙara muku su. Kan magana mai yana cewa, wani abu ne mafi fifiko a rayuwarka? Za mu yi addu'a. Allah mai iko, Allah mai ƙauna, muna kira bisa gare ka wannan nasi da mun bude, kai kai mana bugana cikin sa, a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Ga kowannenmu muna da manufa da muke son mu cimmawa a cikin wannan rayuwa. Muna da shirye-shirye da kuma tsari na rayuwa don kanmu da kuma ma 'ya'yanmu da waɗansu waɗanda suke kusa da mu. Amma tunda muna da abubuwa da yawa kuma suna haɗuwa daga lokuta zuwa lokuta, wannan yana nufin akwai waɗanda sun fi daraja a ciki. Ya kamata a sami abin da shi ne na farko wanda ya kamata a yi kafin ɗayan a yi shi daga baya. Wato, abu na farko a rayuwa shi ne ka tsara rayuwarka daidai yanda ba za ka sami damuwa ba. Wato, abu na farko ka yi shi a farko. Wannan shi ne shawaran da Yesu Kristi ya bayar. Amma bari mu bi waɗansu matakai waɗanda za su kai mu watakila mu gane damuwoyinmu da kuma yanda za mu tsara su. Amma kada mu manta nasin karatunmu da kuma kan maganarmu, me ya fi fifiko a rayuwarka? Eh, hakika, me zai zama da farko a rayuwarka? Sanya Yesu Kristi a farko ko kuma a ƙarshe? Wane ne na farko a rayuwarka? Duka mu yi wannan. Yana da kyau mu sanya Isa Almasihu daga farko da tsakiya da kuma ƙarshen rayuwarmu. Cikin maganarmu cikin ayyukanmu, cikin wa'azozinmu duka mu sanya Yesu Kristi a matsayin shugaba da kuma farko a cikin rayuwarmu. Wannan shine sako da kuma rikici na zuci da mukan samu yayin da mun zo yin wani hidima. Me zai zama farko ne? Idan mun samu damuwa, menene farko? Idan mun samu jin dadi, menene farko? Bari kowanne mutum ya dauki neman mulkin Allah da adalcinsa, sa'annan kowanne abu ya biyo baya. Shawara ce daga littafi mai tsarki da cewa mu fara bidan mulkin Allah da adalcinsa, sa'annan kowanne abu ya iya biyo baya. Kamar mai zuwa kasuwa yin cefa ne, dole ne ka rubuta takardu ko ka rubuta takarda na tsarin abubuwan da kake bukata ka siya. Wani cefanen gida ne ko kuma sutura zaka sai siya, hakika dole ka sanya su daga mataki na farko har zuwa na karshe. A wannan tsarin neman cetonmu bai kamata zuwa ko neman Yesu Kristi ya zama na karshe cikin rayuwarmu ba, amma hakika bari neman Yesu Kristi ya zama na farko cikin rayuwarmu, domin shine sako da kuma gargadi da littafi mai tsarki ke bayarwa a gare mu. Cikin wannan rayuwa, waɗanda sun sa abu na farko a rayuwa, yi hakika sukan yi nasara. Bari mu dubi wannan sarkin dambe Muhammad Ali, wanda shine ya ce hakika yana samun nasara a aikin damben shi, domin ya maishe da aikin dambe shine mafi fifiko a rayuwarsa, shine na farko. Sa'annan ya ce bugun farko shine zai iya bashi nasara a ƙarshen dambensa. Yakan fara da kyau ya kuma ƙarasa da kyau, domin shine abu mafi tasiri cikin rayuwarsa. Yakan fara ne ta wurin cin abinci mai kyau, yakan kuma fara da motsa jiki na safe da kuma koyo da naushin iska, domin shirya shi ga fuskantar abokin dambensa. Matakai da muke daukawa a rayuwa na yin nasara cikin rayuwar nan kenan. Ga dalibi, yakan fara tun daga kalamin makaranta zuwa makaranta na babba, hannan kuma ya kai ga zama shehun malami. A kowane rayuwa akwai mataki da kuma abu na farko. Ba za ka taba zuwa makaranta na gaba da primary ba tare da kai primary ba, ba tare kuma za ka fara yin gida ko kuma ba tare da kana da yin foundation ba. Dole sai ka fara yin foundation kafin gida, ba kuma za a fara yin jinka sannan a fara gini ba. Ba shi yiwuwa. Hakika abu na farko a rayuwar mu addinance shine mu bude bulkin Allah da ajaltinsa. Wannan shine mukan sami labarai na waɗanda sun yi nasara cikin rayuwa, kamar Muhammad Ali, wanda shine kasance jigo a cikin bangaren fage na damben hannu. To, wani nasara za mu yi ne? Yin nasarar mu a rayuwa ya danganta ga irin yanda muke tsara rayuwar mu yanzu, domin rayuwar mu na farko shine zai kasance rayuwar mu na nan gaba. Mai sauraro, ina kira zuwa gare ka. Menene abu mafi fifiko a rayuwarka? Wani abu kafi daukan shi da tasiri? Wanne ne yake da muhimmanci? Wanne ne bashi da muhimmanci? Yesu Kristi ya ba mu shawara, Littafi mai tsarki ya ba mu shawara cewa mu fara bidan mulkinsa da adalcinsa. Sa'an da mun nemi waɗannan, hakika za mu samu nasara, za mu kuma samu ci gaba. Ba za ka taba samun Yesu Kristi a ƙarshen rayuwarka ba, ba za ka taba sa shi a ƙarshen rayuwarka ba. Dole shine zama na farko, domin in mun sa shi a farko rayuwarmu, wannan ne zai ba mu iko na yin nasara, wannan zai ba mu dama na samun wasakewa, wannan zai ba mu dama na ci gaba da rayuwa cikin nasara, wannan zai ba mu dama mu yi rayuwa cikin walwala na wannan duniya. Menene abu mafi fifiko a rayuwarka? Gidanka ne? Tunafa, ba za mu ta koma sama da gida ba. Motarka ce? Tunafa, motarka ba za ta baka mulkin Allah ba. Tunafa, matarka ce? Wannan ma ba za ta sa ka samu ceto ba. Mijinki ne? Ba zai sa ki samu ceto ba. Amma abin da zai kai mu ga nasara, wanda shine zai zama na farko, wanda yafi shine tasiri cikin rayuwarmu, shine Isa Almasihu, wanda shine mai ceto, yana cewa mu fara bidan mulkin Allah da adalcinsa. Ba ana tonan shi a ƙasa bane, ba kuma akan je kasuwa ne a sai adalcin Allah ba. Ta yaya za mu samu adalcin nan? Shine mulizima cikin maganar Allah, mulizima cikin addu'a, mulizima cikin azumi. Yana cewa Zabura sura 119 aya 105 yana cewa maganarka haske ne, fitilla ce ga tsawaye na, ga kuma tafarki na. Wannan shine mataki da za mu samu wannan mai da mulkin Allah ko kuma bidan mulkin Allah. Na biye da shi Zabura 119 aya 11 ya nuna mana a fili cewa maganarka na boye ta cikin zuciyata domin kada a yi maka zanubi. Idan muna boye maganar Allah cikin zukatanmu, muna bi dan adalcin Allah ne, amma ba da karfin cinto ake samun shi ba. Yana cewa mu bide shi cikin sahihancin zuciya, cikin kaskancin zuciya, cikin bangirma da kuma cikin nutsuwa, sa'annan za mu samu irin wannan zuciya. Filibiyawa sura 2 aya 5 yana cewa bari zuciyar nan da ke cikin Isa Almasihu ta kasance cikin ku. Wace irin zuciya ga Yesu Kristi? Zuciya ce ta kauna, ta jin kai, ta neman taimako. Zuciya ce ta taimakawa dukkan wanda yake bukatar taimako. Idan muna da waɗannan halaye, muna da wannan irin hali da wannan zuciya na Yesu Kristi, hakika muna bidan mulkin Allah kenan. Bari wannan ya zama dandanan mai sauraro a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Muna cikin addu'a. Allah mai kauna, Allah mai iko, muna kira bisa gare ka a wannan lokaci, inda mun kasa ga darajanka kuma na gafara. Mai sauraro ya dauki menene abu mafi fifiko a rayuwarsa. Ubangije, mun gode domin ka haska mana cewa mu bi adalcinka da mulkinka a farkon rayuwarmu, sa'annan kowane abu na rayuwa za a biya mana su. Wannan shine roƙonmu a cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
A rika rayuwa ana dan hadawa da murmushi. Bacin zuciya ba abokin tafiya bane. Ba za ka iya tunani daidai da kuma da haske ba idan ranka a bace yake. Idan ko kana cike da bacin rai ko fushi, ko kana da nauyin zuciya ko kyashi, bai kan kasance da sauki kai tunani mai kyau. Idan ka kwantsare fuskanka, tunaninka ma ba zai kasance da kyau ko da sauki ba. Ba za ka iya tunani mai kyau ba idan zuciyarka tana cike da duhu. Amma maganin wannan shine sai kai dariya. Dariya kyauta ce daga Allah. Dariya takan kawar da duk duhun da mutum yake da shi a cikin zuciyarsa. Dariya kan sauƙaƙa damuwoyin rayuwa. Sa'ad da kake cikin matsi ko kunci, idan ka hada da dariya, takan kawo warkaswa ga zuciyarka, ga tunaninka, har ga jikinka ma. Na lura wasu mutane da dama sun ba yaransu suna dariya. Na tabbata akwai dalili mai kyau da yasa suka ba da wannan suna dariya. Dariya tana da kyau. Duk wanda ke cike da dariya a cikin rayuwarsa yana duban bangare mafi haske ne a cikin rayuwar wannan duniya. Dariya ba ta kan zo haka kawai, takan dan fara ne da murmushi. To idan zuciyarka tana cike da farin ciki, za ka yi murmushi, daga wannan murmushin kuma sai dariya. Wato shawara anan ita ce, a kullum a cikin rayuwarka ka kasance mai fuska mai murmushi, domin an ce sanin labarin zuciya ana ganin sa a fuska ne. Idan rayuwarka na cike da murmushi, to lalle kan ba da dadewa ba za ka kyalkyale da dariya, domin dariya ita take bin bayan murmushi. Wato murmushi ba a jinta, amma sa'ad da ka kyalkyale da dariya, wato ya nuna irin murmushi da aka ji kenan. Saboda haka ka dinga rayuwarka ba tare da kwantsar fuska ba. Duk wani abin da kake yi a cikin wannan rayuwa, mutane za su ji dadin zuwa kusa da kai ne idan ka kasance mai murmushi, ka kasance mai dariya. Har wasu masu iya magana sun ce, idan kai murmushi mai kyau, har makaho ma zai ji wannan murmushin. Ko da yake wannan makahon baya gani, amma sa'ad da kai magana zai ji murmushi da dariya da ke cikin muryarka. Masana sun ce, wanda yake rayuwarsa cike da dariya da murmushi, yakan kasance kamar shekaru 10 ƙasa da ainihin shekarun haihuwarsa. To ashe asiri kenan, za ka ga wasu ga su yara ne 'yan shekara 17, 'yan shekara 18 ko shekara 20, amma saboda yawan kwantsara fuska, saboda mugun tunani a cikin zuciya, sai ka ga mutumin har ka gane shi kana ce masa baba, kamar shekara 40 ko shekara 50. Sai ka ga mai shekara 40 ko 50 kuma wanda yake cike da murmushi, kullun sai ka ji mutane suna cewa kai wane baka tsufa, kullun idan an ganka haka kake. To ya nuna zuciyarsa tana da tsafta kenan, yana kuma nunawa a fuskarsa. To yau idan za ka iya koyon yadda za ka riƙa murmushi a kullun, wannan zai kawo maka kyalkyalewar dariya a cikin rayuwarka. Ka tuna, idan kai dariya, za ka sa wasu su ma su yi dariya.
A nan za mu dasa aya, sai kuma mun sake saduwa, za mu ci gaba da wannan hidima. Ina nuna godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta a tura mana. Adireshin imel namu shine AWR sashin Hausa. AWR sashin Hausa. Za kuma iya tura mana da sako a lambar waya mu ko kuwa a kira mu. Lambar waya mu shine 0800 284 1970. Zan sake dauka 0800 284 1970. Mai sauraro, muna sa idon zantawa da kai ko kuwa samun sakonka. Ina nuna godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina kuma godiya zuwa ga duka wanda sun tallafa a shirin kamar shi Pastor Mordecai, Gideon da Pastor Audu, da wanda sun kira a waya, duka muna cewa mun gode. Mai sauraro, sai mun sake saduwa. A madina da sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina so mai sauraro ka tuna da cewa ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayarwar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.